Ashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 da kuma 60 sai kilohertz 1530 a matsayin cinzaku. Ma sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tushe ce kai tsaye ta tushen FM na Joy Africa akan mita 102.5 sai kuma radio FM na amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya kana masu na'uran computer suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litini 25 ga watan Yuli na shekarar 2015-16 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi. Sarfilu la ba mu kanun labarai.
A jiya Lahadi shugaban jam'iyyar Democrat ta nan Amurka ta yi murabus. Masu bincike a ƙasar Jamus sun ce matashin nan da ya kashe mutane tara ranar Juma'a ya samu kulawa a asibitin Tababbu. Mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta Kudu na ɗaya Riek Machar ya yi kira ga shugaba Salva Kiir da kada ya saba yarjejeniyar da aka cimma a shekarar ta gabata.
Madalla kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa yanzu ha gobara na ci a kasuwar Dan Jabalu dake Sokoto. Ko menene dalilin wannan gobara?
To mutane sun ce suna ganin kamar wutar lantarki da wai wuta an hakawo ta doki an hako makawa ta doki.
Daga Sokoto sai nan Amurka inda aka fara babban taron jam'iyyar Democrat. To me yake cikin ne Grace?
Kusan sai ce an kammala shirye-shiryen karɓar baki a wannan dandali da za a gudanar da wannan taro, za a fara wannan taro yau.
Kana za mu kawo muku rahoto daga jamhuriyar Niger na cikawa kwanaki 100 na sabuwar gwamnatin kasar. Sai kuma Ibrahim Alfa Ahmed da zai shigo shirin sa na cike da gaskiya. Amma kafin nan ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A jiya Lahadi shugaban jam'iyyar Democrat ta nan Amurka ta yi murabus yayin da jam'iyyar za ta yi babban taron ta a yau Litinin domin tabbatar da tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa. Debbie Wasserman Schultz shugaban jam'iyyar Democrat ta ƙasa ta bar aikin ta biyo bayan kwarmata wasu sakonnin email da ke nuna shugaban na wasu kalaman cin zarafi ga mai neman zama ɗan takara Senator Bernie Sanders a lokacin da yake karawa da Hillary don neman zama ɗan takara. Wasserman Schultz, wadda take 'yar majalisa ce da ta fito daga jihar Florida, ana tsammanin za ta sauka daga mukaminta ƙarshen makon nan bayan babban taron da za a yi a birnin Philadelphia. Bernie Sanders dai ya buƙaci Wasserman Schultz da ta yi murabus bayan da aka kwarmata bayanan da suka kunshi email aƙalla 2000 na shugabar jam'iyyar na tsawon aƙalla shekara ɗaya da rabi. Bayan da aka bayyana murabus ɗin Debbie, Bernie Sanders ya fitar da wata sanarwa da ke cewa Debbie Wasserman Schultz ta yanke shawara mai kyau ga jam'iyyar Democrat kuma ta cancanci a gode mata. A shekarun da ta kwashe tana aiki, yanzu jam'iyyar na buƙatar sabon shugaban da zai buɗe ƙofar jam'iyyar ya yi maraba ga ma'aikata da matasa. Dole ne shugaban jam'iyyar su zamanto ba sa nuna bambanci ga kowa a zaben ɗan takarar da za a tsayar. Muna da ƙarin bayani kan wannan labaran duniya.
Mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta Kudu na ɗaya Riek Machar ya yi kira ga shugaban ƙasa Salva Kiir da kada ya saba yarjejeniyar da aka cimma a shekarar ta gabata wajen maye gurbinsa da Tabban Dengai. Mai magana da yawun Machar James Gadek Dak ya ce zaben Tabban Deng a matsayin mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya ka iya tayar da zaune tsaye na babu gaira babu dalili a cikin ƙasar. Yunkurin maye gurbin Machar da ya biyo bayan cika wato gaza cika wa'adin kwanaki biyu da aka baiwa Machar ne ya dawo birnin Juba. Shugaba Kiir ya gayyaci Machar wanda yake shugaban jam'iyyar adawa ta People's Liberation Movement domin su tattauna don samar da maslaha akan rikicin da ya barke tsakanin ɓangarorin biyu wanda ya sanadiyar mutuwar mutane aƙalla mutane 300. Mai magana da yawun Machar wato Dak ya ce naɗa Tabban Deng baya bisa ƙa'ida saboda an kore shi daga kan mukaminsa. Haka kuma yarjejeniyar ta bayyana cewa idan mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya ba zai iya gudanar da aikinsa ba, yana da wato hurumin zamar zaɓar wanda zai iya riƙe masa mukaminsa a cewar Dak ɗin.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu bincike a ƙasar Jamus sun ce matashin nan da ya kashe mutane 9 a ranar Juma'a a birnin Munich na jihar Bavaria ya samu kula a asibitin tababbu kuma ya kwashe sama da shekaru guda yana shirya kai harin. Cikin shekara ta 2015 an kwantar da matashin mai shekaru 18 da haihuwa David Ali Somboli a asibiti har na tsawon wata biyu kafin a sallame shi tare da ci gaba da bashi kulawa, a cewar mai magana da yawun jami'an tsaron Munich Thomas Tenkrow. Mr. Tenkrow ya ce bayan halin da matashin ke ciki na damuwa ana kyautata tsammanin yana fama da tsoron cuɗanya da jama'a. Somboli wanda ya kashe kansa bayan da ya kai harin haka kuma bai zaɓi wasu nau'in mutane ba ne lokacin da ya kai harin, kuma babu wata shaida da ke nuna cewa harin na da alaƙa da siyasa. Manyan jami'an tsaro a birnin Munich sun ce kamata yi sojojin Jamus su kai ɗauki a duk lokacin da aka shiga irin wannan tashin hankali kamar irin wannan da ya faru na ranar Juma'a.
Kwamitin da ke kula da harkokin wasannin Olympic IOC a takaice ya yanke shawaran barin duk 'yan wasan Rasha su yi wasa a gasar Olympic da za a fara a wata mai zuwa a Rio saboda zargin ƙasar da amfani da ƙwayoyi masu ƙara kuzari. A lokacin da yake magana a jiya Lahadi, shugaban kwamitin IOC Thomas Bach ya ce kwamitin ya dakatar da hukuncin dakatar da ƙasar a wasannin saboda kare 'yancin 'yan wasan da ba su yi amfani da haramtattun ƙwayoyi ba don samun kuzari kan abokan karawarsu. Mr. Bach ya ce za a iya cewa wannan abu ne da ƙungiya ta aikata kuma za mu iya korar kowa, amma daga ƙarshe dole mu kalli idon kowane ɗan wasa mu yi tunanin hukuncin da muka ɗauka. Amma kuma kwamitin IOC ya bayyana cewa dole ne a saka ido a kan gwajin da za a yi wa 'yan wasan Rasha a wasanni 28 da za a yi wanda za a fara ranar 5 ga watan Agusta a Rio de Janeiro idan Allah ya kai mu. A jiya Lahadi a birnin Moscow, ministan wasanni Vitali Mutko ya bayyana jin daɗinsa da kwamitin IOC bai ɗauki matakin hana 'yan wasan Rasha baki ɗayansu wasa ba, bayan da hukumar yaƙi da shan ƙwayoyin ƙara kuzari ta duniya wato WADA ta zartar da hukunci a makon da ya gabata. A rahoton da hukumar WADA ta fitar na makon da ya gabata na cewa sama da 'yan wasa 30 ne gwamnati ta samar musu ƙwayoyi masu ƙara kuzari.
Daga ƙarshe 'yan majalisun Turkiyya daga jam'iyyun ƙasar biyu sun yi gangami tare da nuna goyon bayansu ga demokaraɗiyya da kuma yin Allah wadai da ƙoƙarin juyin mulkin da aka yi na ranar 15 ga wannan watan da muke ciki. An gudanar da wannan haɗuwa cikin tsatsauran matakan tsaro a jiya Lahadi a dandalin Taksim da ke birnin Istanbul, wanda kuma babbar jam'iyyar adawa ta Republican People Party ta haɗa, inda suka haɗu da sauran jam'iyyun siyasar ƙasar ciki har da jam'iyyar shugaban ƙasa Tayyip Erdogan ta Islamic Justice wadda ta mulki ƙasar tun shekara ta 2002. Wata al'amarin kuma na bayyana haɗin kan ƙasa ya fito daga shugaban rundunar sojojin sama na Turkiyya wadda ta fitar da wata takarda mai ban mamaki da ke jaddada goyon baya ga hafsan hafsoshin soji Fusulu Akar.
Ya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kan rahotannin da batun gobarar ta laƙumi miliyoyin nairori a kasuwar Ɗan Jabalu da ke cikin birnin Sokoto, ga Murtala Faruk Sanyina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gobarar ta soma ne tun misalin ƙarfe 10 na dare, inda kuma ta ɗauki tsawon sa'o'i tana ci, abin da ya sa ta ƙone ilahirin dukkanin shagunan da ke sama, akasari shagunan tufafi, turame, atamfa da shadda da sauran tsadaddun kayan kwalliya kamar zinari da azurfa da gwalagwalai, har ma da shagunan canjin kuɗaɗen ƙasashen waje. Kasuwar wacce ake yi wa lakabi da kasuwar Ɗan Jabalu da ke tsohuwar kasuwar Sokoto, makekiyar kasuwa ce mai shagunan sama hawa ɗaya waɗanda suka yi da'ira, tare kuma da waɗansu shagunan a tsakiya.
Sunana Alhaji Awali Ila, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi Alhaji Mutalam, ni dai yanzu haka ma ina bakin hanya, wani ya bugo min da Kaduna ce ga wata ta gama a shagunan mu na tsohuwar kasuwa. Ko da ni taho wallahi babu gaba babu da baya, ko ina ci ta kai. Ya ka dai wannan al'amari sai dai a ban mu Allah shi.
To kaman watakila ana kiyasin shaguna nawa ne wannan wata ta shafa?
Ai wallahi yanzu Alhaji kowa bai faɗa ma shagon da kuma tunda har yanzu wutan na ci bata mutu ba. Gata nan babu adadinta, duk shago gida na haka diba. Ita dai yanzu haɗin Sokoto babu kasuwa duniya ta kai wagga.
Duk da yake dai jami'an hukumar kashe gobara sun kai ɗauki, to amma hakan bai hana gobarar zagaye ɗaukacin shagunan ba, lamarin da ya sa wasu masu shaguna suka yi zargin sakacin hukumar akan munanan lamarin.
Sunana Abdurrahman Ma'azu Dan Jabalu, amma gwamnatin jihar Sokoto ta zalunce mu, babu faya a service, babu kayan aiki.
Yanzu ina fahimce ka kenan, ba a kawo muku dauki ba?
Wani dauki aka kawo mun? An ka dauki ga ba gani ba, makaho kake ba gani? In akwai faya a service ga kajiji ne ta taho, ko kai ko in ka ka faya a service ka to ga gode ta.
Amma kuna ganin da an kawo dauki, wata kila da abin bai kai haka ba?
Ga yanzu za a yi shika kan an kawo dauki, dan an kawo dauki ga an ci zarar yanzu shago ya kai 100 nawa, kai ba gani? Kai ba ga abin da annan ba, gida nawa ka gani? Ta tsallake wanga ba ka duba abin da aka duba.
A bangare daya kuma, wasu na korafin tare su da jami'an tsaro suka yi tun kafin shagunan su kama da wuta.
Suna gire idan dan ba mun kira jami'an tsaro mu hada musu, muna nan ga jami'an tsaro mu hada musu, a kawo mu dauki ba, a kawo ba, a kawo mu taimako ba, a kawo ba. Ana cewa Duhol Sokoto fire service kwara guda, Duhol Sokoto fire service kwara guda. Ya kamata a ce gwamnati ta duba, ya race a ce akwai jirgi ko helicopter wanda zai kawo mu dauki irin wannan matsalar.
Duk da yake ba tabbacin musabbabin tashin gobarar, wasu sun ta'allaka shi da matsalar wutar lantarki.
To mutane sun ce suna ganin kamar wutar lantarki ta wai wuta an haka wuta doki, an hako makawa ta doki, an hako makawa ta doki, daga nan sai aka ga wuta ta tashi kayan a tazo ka san abu, an ce shago da shago, shago da shago, ana yi na akashi taiwon ga shago, ana yi na akashi taiwon ga shago.
Gobarar da ya tuni da ta lakume daruruwan shaguna a kasuwar, kuma har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto wuta na ci ganga a kasuwar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Daga Sokoto sai na Amurka, inda yau ne za a fara taron tsayar da dan takarar jam'iyyar Democrat. Akan haka ne na tattauna da wakilin sashen Hausa da ke wannan dandali, wato Grace Alheri Abdu, kuma na fara tambayanta ne shin wani shiri ke kasa a halin yanzu.
Kusan sai ce an kammala shirye-shiryen karɓar baki a wannan dandali da za a gudanar da wannan taro, za a fara wannan taro yau. Kafofin watsa labarai sun jirkirke kayan aikin su, suna nan suna watsa shirye-shirye kai tsaye. Babu shakka ba za ka kasa jin wata jiriya ko kuma waɗansu bayanai daga bayan faje ba, daga loudspeaker suna fitowa ne daga wata dumfar wata kafar watsa shirye-shirye da take watsa shirye-shirye kai tsaye. To akwai kuma jami'an tsaro ba kirgawa, sun an baza jami'an tsaro ko ina, kuma masu zanga-zanga kamar yadda aka gani a taron da aka gaba aka kammala yanzu haka na jam'iyyar Republican, masu zanga-zanga suna nan ko ina a nan, musamman kewayen wannan dandali da za a gudanar da a wannan taro. Sannan kuma waɗannan magoya bayan Bernie Sanders sun cika wuri sosai, sai ma ka ce a wannan dandalin a yau sai ka ce an shirya ne magoya bayan Bernie Sanders su bayyana a wannan wurin. Mutane suna zuwa suna cewa ai shi Bernie Sanders ba ma maganar takarar neman shugaban kasa ba, shi Bernie Sanders ya faro wani gangami ne wanda za ta ci gaba da shi. Suna bayyana cewa shi Bernie Sanders ba ma maganar tsayawa takara ba, ana magana ne ta mai neman zaman lafiya, ana magana ne ta mai neman inganta rayuwar talakawa, ana magana ne a kan mai kokarin ganin cewa ƴaƴansu sun yi karatu ba tare da sun yi a cikin bashi ko kuma a talauce ba. Yana magana cewa Bernie Sanders mutum ne da yake a cikin dukkan ɗan takara babu wanda ya kai shi neman ganin cewa an kisa ta ma rayuwar talakawa.
Grace, kina magana akan masu zanga-zanga ne ko kuwa akan mutanen da suka taru?
Da masu zanga-zanga da kuma magoya bayan shi Bernie Sanders su ne suka yi dandazo a wannan wurin. Akwai masu zanga-zanga wanda suke nuna batun yayata wannan goyon baya ta inganta rayuwar ko kuma mutunta bakaden fata, kuma suna nan a wurin. Amma waɗanda suka fi yawa a wannan dandalin yau magoya bayan Bernie Sanders ne. Akwai ma waɗansu da suka taso tun daga California, sun ɗauko wani katon kwali suka ce mun gode maka Bernie Sanders, an aje shi a ƙasa, kowa ya zo, duk wanda yake so ya sa sunan shi ya nuna abin da yake gode ba a Bernie Sanders.
Amma dai reshe ba zai juye da mujiya ba, kamar abin da aka yi tsammani a jam'iyyar Republican a ce shi ake nema a yi a nan, in an zo zaɓe a ce za a juya a ce ga wanda ake so, saboda kin san nan a faifai ake baza komai.
To abin da yake faruwa shi ne yanzu kusan sai ka ce abin da ba a zata zai faru a nan ba, ana maganin abin da ya faru a Cleveland inda aka yi taron jam'iyyar Republican zai zama wasan yara.
Turka shi, to a biyo mu a cikin shirin na Hantsi, inda za a ji cikakken bayani abin da ya sa ta ce wannan zai zama wasan yara. daga Philadelphia a jihar Pennsylvania sai a jamhuriyar Niger kuma, inda sabuwar gwamnati ke cika kwanaki 100 yayin da wasu ke yabo, wasu ko suka suke yi. Ga ra'ayin da wakili mai tattaro muna.
Lalle Isu Allah ya nuna mana shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isu yayi kwana 100 yana ikon Niger. To mutane suna ta tsokaci suna kiran ba ai komi ba. To ba mu ci wa a'a. Ka san shi duk abu in ka ji mutum yana ganin abin shi ka saurare shi. Ai shi wani na arbitrar talaka ne, arbitrar talaka shine ke yanke garrama. Kuma talaka shi zabe Muhammadu Isu, kuma talaka ya tabbatar da Isu mai aiki ne yayi shekara 5. Wanga kwana 100 da aka yi ba wata matsala ce ba, kamar wasu kurakurai ne aka samu, kuma kurakuran an gyara su. Ne kurakuran ƙasa gudan wata 6 an kai ba aikin komai sai siyasa. Ministrori babu aiki, kowa ta siyasa, aksarinsu duk sun yi murabu sun tahi sun zama ƴan takara na majalisar dokoki, koko sun bi shugaban ƙasa sun tattara shi wurin yakin neman zabe. Kenan babu aiki gudan wata 6. Yanzu ne an ka dawo da masu hannu da shuni ake ta kulla kawance kala-kala.
Su ma ƴan adawa na cewa ba shugaba Isuhu ɗaya ne ya cika kwanaki 100 ba da sake yin rantsuwar shekaru 5 a nan gaba. Su ma sun cika kwanaki 100 suna adawa, kamar yanda Isa Mare kakakin jam'iyyar Modern Lumana Africa ta Hamma Amadu Reshen birnin Kwanne ke cewa a yau da sahi.
Ba shi kadai cikin 100 ba, har mun cika su mu da muka tai ko da mu tai zaben ba da shugaban kasan ba, ko mu sai mu ce mun gode ma Allah. Allah ya gode mana wanga lokaci da ya kai. Kullum abinda muka fata Allah shi ba mu lahiya da zama lahiya. Ko ada muka yi, ba ada hakuta muka yi ba, ta hankali ta muka yi, don ba abin da ya kai da lahiya da zama lahiya shi muka fata mu kasar ga. Nan kuma sai ka tambaye mutanen kokarin da idan ni ban gane shi ba, kokarin da ya abban gani ba, abinda na gani an kai Allah ya kawo mana ija baya. Dan ku tambaye mu shaniye wata no gari cikin wata uku cikin na hudu suke ba biya. Kasan ku babu tashin hankali irin mutum shi bar iyalin shi ta wurin aiki ya komo ta shi ba biya. Kenan ba kokari ba. Kokari bi a da jagora. Ha uku in yirke su an kare. Ligita ya zama ko ina akwai magani, talaka ta sha magani ya samu lahiya a wata kasa. Uku shugaba ko wani shugaba Yusuf ya kare.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Ai mulki ne kima ce
to mun gode Haruna Mamman Bako. Har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC. Mu ne yanzu agogwa ce karfe 1 ne na tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A yau ma muna kan batun nan ne na yunkurin da kamfanin man Najeriya NNPC yayi na sayar da hannayen jarin matatun mai na kasar guda uku da sunan neman masu saka jari a cikin su. Idan ba a manta ba, karamin ministan mai na Najeriya Ebe Kachiku ya rattaba hannu kan yarjejeniya da masu zuba jari daga kasar China kan za su zuba dubban miliyoyin daloli a bangaren man fetur, musamman ma dai a matatun man kasar. To sai dai kuma kamar yadda doka ta bayyana, ma'aikatar mai ko kamfanin man fetur din NNPC duk ba sa da ikon sayar da wata kadara ta gwamnati sai ta hannun hukumar da aka kafa musamman domin yin haka, wato hukumar nan da ake kira BPE a takaice, ko Bureau for Public Enterprise a turanci. A ranar Laraba ta makon jiya, kwamitin da Majalisar Wakilan Najeriya ta kafa domin bin sawun wannan batun wanda ke karkashin jagorancin Malam Ahmed Yarima Misau, mai wakiltar mazabar Misau da Dambam a jihar Bauchi, ya kammala aikin sa akan wannan batu. A bayan da jami'an kamfanin NNPC da na hukumar BPE da sauransu suka bayyana baki ɗayan su, ga bayanin abubuwan da aka cimma.
Wato da farin farko al'amarin ya zo ne a Hausa ne, ya zo ne a yaudarance, ya zo ne kuma da wata hikima cikin hikimar da za ta kawo rashin fahimta ko ganewa ga wanda bai zuba idanu wajen aiwatar da wannan manufa ta NNPC da aka ɗauko ta na saida wasu daga cikin jari na kamfanoni guda uku na wato wuraren da ake tatan mai na Kaduna da kuma wadda ke Fatakwal da kuma wadda ke Ibko. Dalilin shine na farin farko babu yadda za a aika saida hannun jari ko wani ya zuba kuɗi ba tare da yana rike da wani reshen ribar da ake samu ba. Wannan shine abin da suka ɓoye na farko. Na biyu, a sakamakon binciken da muka gudanar da kuma muhawar da muka tafka da ita hukumar lura da hannayen jarin ita gwamnatin tarayyar Najeriya da ake ce da ita BPE da kuma su shugabanni na NNPC din Najeriya, mun gano cewa babu fahimtar juna tsakanin su. Rashin fahimtar kuma ta samu ne saboda saba dokar ita BPE, wato hukumar lura da hannun jari na gwamnatin tarayya, da doka ta 11 ta bata damar ita ce mai zuba idanu da tantancewar wa za a sayarwa, wa zai zuba jari a Najeriya, nawa zai zuba, miye darajar ribar sa, kuma meye matsayin sa. Duk wannan abubuwa ba haƙƙi bane na NNPC, amma ita hukumar NNPC ta dauka na ta haƙƙi ne. Mun ƙara tabbatar mata, kuma mun yi amfani da littafa da bayanai da suke rubuce a cikin kundin dokokin Najeriya da suka haramta kowace hukumar da take da hannun jarin gwamnati tarayya a saida ba tare da ita wannan hukuma ta BPE ko hukumar kula da hannayen jarin gwamnati tarayyar Najeriya ba. Dalili shine mun yi amfani da tarihin abubuwa da suka wanzu wajen saida hannayen jarin da suka gabata, kamar na tashoshin jiragen ruwa na Najeriya, ko kuma waɗanda suka jingina sabar da wutar lantarki Jinkos ne, masu rarrabawa da Discos ne,
har ma irin kamfanin kamar Nitel.
Yawwa, suna nan da yawa da aka saida su. Kuma saida wannan ya cutar da Najeriya, kuma ba a amfana ba illa wasu mutane kalilan ne 'yan Najeriya suka amfana da haɗin bakin waɗanda suke da kuɗaɗe ɗaya na ƙasashen waje suka zuba suka ci ribar abin. Saboda haka wannan jari na NNPC saida shi illa ce ga Najeriya, domin kansu ba su gane nawa ne ma aka kashe wajen kafa su ba. Babu wannan bayani daga wajen NPC, domin kusan kowace gwamnati in ta zo
balle kuma darajar su ma a yanzu.
Yawwa, za a ce za a gyara batatun mai, a zuba kuɗi. An zuba wannan ya fi sau 20, nawa aka zuba? Idan ka tara sai ga cewar kuɗin ya wuce hankali, amma kuma sai a karya masa daraja a saida shi. Wani alhaji ko wani mista ko wani mai hali da hannu da hannu da shuni su haɗa baki sosai ya zamanto an cutar da ƙasa, babu wata riba, babu wani amfani. Kuma goben gobe in an zago su ne za su fara kuka cewa gwamnati ba ta yi kaza ba, ba a yi kaza ba, alhali su suke cin arzikin ƙasar. To wannan shi ne abin da shugaban ƙasa yanzu muke ƙoƙarin mu fahimtar da shi, cewar an cuci Najeriya a da, kuma dole ya tsaya ya saurara, ya fahimci halin da ake ciki, ya kuma taimaka ya amince da doka a yi aiki da ita, domin tabbatar da kare jarin mutane da mutuncin mutane da arzikin ƙasa. Wannan shi ne abin da muka tsaya.
Wato yanzu dai ba za a sayar da waɗannan hannayen jarin ba kenan, ba za a nemo masu zuba jari kamar yadda ita kamfanin NNPC take faɗi ba.
Ministan Mai Kaciku kwanakin baya je China ya sanya hannu kan wasu yarjejeniyoyi na kusan dala biliyan 50 da za a kashe a Najeriya a matsayin rance ko bashi ko zuba hannun jari kan wasu harkokin tattalin arziki da kuma ya shafi harkokin mai ɗin. To amma mu a iyada muka tsaya, wannan ba doka ba ce. Domin wasu abubuwan ba a bin doka, kuma wannan ɗin ma ba a bin doka. Don haka babu yadda za a yi a saida hannayen jarin kamfanin NNPC wajen matatun mai. Dalili shi ne dokar ba ta ba da damar a sayar a matakin da ita NNPC take so ta yi ba. To amma daɗin da dai yanzu shi ne shi shugaban ƙasa a matsayinsa na ministan mai, mun gabatar masa da bayanai, kuma ya amsa ya aika duk wasu manyan jami'ai na NNPC mun zauna da su, kuma mun kwatanta musu cewar dole in suna so su sayar hannayen jari a bi doka. Me bin doka? Shin Ibrahim Alfani zai saye wannan hannayen jari ko Ana Jarima? Shin kana da kuɗi? In ka samu kuɗin a ina ka samu su? A gidan rediyon da kai aiki ne ka samu wannan kuɗi, ko ka je kayo wata albundahana? Ko kuma a'a ka ciyo bashi ne? Shin in ka ciyo wannan bashi ka sai hannayen jari nan, za a iya kwace wannan jarin da ka sayo hannunsa nan gaba idan ka gagara biyan wannan bankin Amerika da ka karɓo kuɗin su ka zo za ka sayi kamfa? Waɗannan abubuwa ne dila sai an duba su. Ɗaya kenan. Na biyu, sai an yi bincike masu tsami masu zurfi kafin a yadda a saida maka hannun jarin nan. Idan an saida maka, tilas akwai waɗansu ɗawainiya da tilas ka ɗauka da kanka. To amma abin da aka yi a baya ɗin shi ne muke ƙoƙari mu ga cewa ba a bi irin wancan tsarin a cutar da 'yan Najeriya ba, kamar yadda aka saida NEPA ko kuma aka saida waɗansu hannayen jarin kamfanin NATO na sadarwa, ko kuma wasu daga cikin muhimman rassan tattalin arzikin Najeriya da har yau ba a samu biyan bukata ba, kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba, har yau babu wutan, ana ci gaba da wahalar da gwamnati da al'umma. To irin waɗannan ne muke so a kaucewa.
Wato dai idan na fahimce ka, wato ba wai kuna adawa da sayar da hannayen jari na waɗannan matatu ba ne, abinda kuke so shi ne a bi doka, wato a sa hukumar BPE ta auna daraja waɗannan matatu kafin a san irin kaso na wannan jari da za a ba da duk mai son saya.
Tunda sai an auna an ga darajar wannan jarin da za a saida shi, yanzu da muka tambayi mutane NPC nawa ne darajar ita matatar mai ta Kaduna, wallahi babu wanda iya gaya maka nawa aka kashe a cikin shekaru 20 wajen gyare-gyarenta, nawa ne na'urorin da aka kashe a da. nawa ne kuma ya darajar ta kaga babu wannan kwararru kuma ba hakkin ita NNPC hukumar man Najeriya bane ta tantance mai tantancewa ita ce BPE ita ce hukumar kula da hannayen jarin Najeriya to abin da yake faruwa shine wasu mutane su tsaro kamar yadda aka yi a baya sukan shimfida waɗansu ka'idoji da dabaru su a kewaye waɗannan dokoki da sharuɗa a saida maka abin naira 10,000 akan naira 500 500 din ma zaka kawo wata alternative lafiya da kuma bashi bashi kai karshen karshe ma kudin da zaka zuba bai kai 1/10 darajar abin da aka ce an saida ma ba
kamar a hukumance kuma ta hanyar yin doka da yake dama aikin ku shine yin doka babu wasu irin matakai ne da za ku iya dauka na sake nazarin irin waɗannan yarjejeniyoyi da aka cimma da kamfanoni ko mutanen da suka sayi kamfanonin gwamnati kuma ba sa gudanar da ayyukan su kamar yadda ya dace
yanzu shine abin da daukacin mambobin mun nan suke kokari a yi akwai waɗanda suka gabatar da shawarwari ko motion a majalisa cewa gaskiyar magana ita ce dole a koma a sake nazartar irin waɗannan kamfanoni waɗanda yake an saida su kamar irin su Nitel din nan kamar irin su NEPA din nan a sake sanin darajar su a sake auna nawa ne kuma aka saida wa mutane sai da su wanda aka saida musu kamfanonin nan nawa suka zuba a matsayin jarin da za a inganta samar da wutar lantarki wannan ita ce manufa da matan farin farko to har yanzu ka san ita wannan harkar siyasa da harkar nan ta mulki da kuma sha'anin kuɗi da shiga da fitarsa abu ne sai ka hada abu guda biyu sai ka wanke idonka ka shafa toka yadda ba wanda zai ganka ka bayyana gaskiyar al'amari eh kenan na biyu sai ka yi tsewar daka ka rufe idonka ba kai kwaɗayin su masu hannayen jarin nan ba a cimma nasara na uku su sai ka samu kuma shugaba wanda zai iya jajircewa wanda bana shakka Buhari zai iya cewa a gyara abin da aka bata a tsaya a ba mutane hakkin su darajar su idan an saya maka abin naira 10 akan sule 5 to kai ciko irin waɗannan abubuwa ne ya kamata a yi a ƙasar nan dalilin shine idan aka yi taɓa dawo sai a yi ta mabi sawu a gano waɗanda kuma suka sanya hannu wajen yin dillancin al'amarin wanda suka karye darajar waɗannan hannayen jari su da abubuwan da ya kamata yanzu mu yi muddin ba mu yi wannan ba a cikin wannan wadi to ina tabbatar maka Najeriya dan da shekaru 3-4 to za ta shiga halin da uwa kwance ɗa kwance
masu sauraro a kasance da mu domin jin wani sabon shirin kan wani batu daban a mako mai zuwa Ibrahim Alfa Ahmed ne daga Washington DC ke cewar a huta lafiya.
To madalla a gaida Ibrahim Alfa Ahmed kafin mu karkare ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice.
A jiya Lahadi shugaban jam'iyyar Democrat ta nan Amurka ta yi murabus yayin da jam'iyyar za ta yi babban taron ta a yau Litinin domin tabbatar da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa. Mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta Kudu na ɗaya Riek Machar ya yi kira ga shugaban ƙasa Salva Kiir da kada ya saɓe yarjejeniyar da aka cimma a shekarar ta gabata wajen maye gurbinsa da Taban Deng Gai. Mai magana da yawun Machar James Gadet Dak ya ce zaɓar Taban Deng a matsayin mataimakin shugaban ƙasa na ɗaya ka iya tayar da zaune tsaye na babu gaira babu dalili a ƙasar. Masu bincike a ƙasar Jamus sun ce matashin nan da ya kashe mutane 9 a ranar Juma'a a birnin Munich na jihar Bavaria ya samu kula a asibitin taɓaɓɓu kuma ya kwashe sama da shekara guda yana shirya kai harin. Cikin shekara ta 2015 an kwantar da matashin mai shekaru 18 da haihuwa David Ali Somboli a asibiti har na tsawon wata biyu kafin a sallame shi tare da ci gaba da bashi kulawa a cewar mai magana da yawun jami'an tsaron Munich Thomas Stenkrow. Kwamitin da ke kula da harkokin wasannin Olympic IOC a takaice ya yanke shawarar barin duk 'yan wasan ƙasar Rasha su yi wasa a gasar Olympic da za a fara a wata mai zuwa a Rio saboda zargin ƙasar da amfani da ƙwayoyi masu ƙara kuzari.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin halin yanzu. Yanzu a madadin kwa da kwa nan sashen Hausa musamman shi Sarfil Hashin Gumel da ya taya ni gabatarwa sai Cuba Hiro Jujo ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu wato Mark ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima mun dawo muku da hantsi da wani sabon shirin.